بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna 21 ga watan Safar, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da 1439, wanda yayi daidai da 10 ga watan 11 shekara ta 2017. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a karkashin wannan cibiya ta markazu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha, duk mako domin yin karatu a cikin littafin ainihin wato al-imanu bil yawmil akhir, wallafa Dr. Sallabi hafizahullah. Wannan shine darasin mu na 32 a cikin wannan littafi. Muna nan a cikin bayani game da alamomin tashin alkiyama. Mun shiga bayani akan manya-manyan alamomin tashin alkiyama, inda alama ta farko da malam ya kawo shine saukowar Annabi Isa alaihi salam. Aya ko ayoyin Alkur'ani sun tabbatar da haka. Hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu, wanda saboda yawan su har sun kai wato darajar hadisi ko hadisai mutawatirai, duk sun zo akan dawowar Annabi Isa domin ya karasa rayuwarsa, ya tabbatar da abinda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da ya tabbatar na addini da adalci, kafin daga bisani kuma Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa. Bayan nan akwai alama cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama ta biyu, shine fitowa ko bayyanar Yajuj wa Majuj. A ƙarshen zamani za a samu bayyanar waɗannan halittu na Allah madaukakin sarki, Yajuj da Majuj, wanda alama ce babba cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama. Alkur'ani yayi bayani akan haka, sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ma ta yi bayani akan gaskiyar waɗannan bayin Allah na Yajuj wa Majuj, da kuma gaskiyar maganar bayyana su a ƙarshen duniya, wanda kuma bayyana ta su alama ce cikin alamatu sa'a. Kamar yadda a satin da ya gabata, to an ce a kowani ya kunna mota tana ta ƙara gila ko bai kashe ba ko kuma wani abu mai kama da haka, da an duba lambar motar da an faɗa, amma dai wanda ya san ko ya manta bai kashe mota ba ko wani abu mai kama da haka sai ya je ya abin nan. Allah madaukakin sarki cikin qissar Dhulqarnain cikin suratul Kahfi, Allah madaukakin sarki ya labarta mana yanda al'amarin wato yake, inda Allah ta'ala ya ce thumma atba'a sababa hatta idza balaga bainas saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya Dhulqarnain inna Yajuj wa Majuj mufsiduna fil ard فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأن دم من كرنتا كما من فسر أين هو آيوين بسك أبن دم على ما يسك فسر وأن آيوين na cikin suratul kahfi wanda duk suna bayani ne akan wannan halitta ta Allah madaukakin sarki ya jujuwa majuj cikin suratul anbiya nan ma Allah ta'ala ya saki cewa hatta idza futiha ya jujuwa majuj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba alwa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin wanda wannan yana nuna cewa waɗannan bayin Allah an sanya katanga da shamaki tsakanin su da shigowa cikin jama'a wanda shine aikin da Dhulqarnain yayi a ayoyin da muka karanta cikin suratul kahfi amma duk lokacin da wa'adi na ubangijin ka ya cika na shigowar su domin bayyanar su cikin duniya alama ce cikin alamomin tashin alkiyama akwai lokacin da za su samu iko na karya wannan katanga su fasa ta ko kuma ainihin wato wannan katanga su ruguza ta wanda wannan zai ba su dama su shigo duniya cikin gaggawa kuma dama Allah ta'ala ya faɗi cewa mufsiduna fil ardh wato mabarnata ne a ban kasa da haka in suka shigo za su yi ta'adi kwarai da gaske alamomi ne duk gaba daya na nuna cewa duniyan nan ba za ta tashi ba sai cikin tashin hankali da bala'o'i kala-kala Allah ya kiyaye wanda mun tsaya anan inda malai yake cewa fa hadhihi al-ayatu tadullu ala anna Allah sakhara dhulqarnain al-malik as-salih wannan ayoyi suna nuni akan cewa Allah madaukakin sarki sakhara dhulqarnain ya hore wa dhulqarnain al-malik as-salih wannan sarkin nan mutumin kirki Allah ya hore masa libina'i saddi al-azim ya gina katanga mai girma ليحجز بين ياجوج وماجوج القوم المفسدون في الأرض دومين يسن يشكاريا دا شامكي دا هجابي فكانوا وطن نن ياجوج وماجوج واند الله تعالى يتي متانين مقبرنا تاء بانكسا وبين الناس دا كومس أكانو سودا سورا متانين أما دوان ننكاريا تاء أين هو توزبي نا أين هو تو كتنغا تكارفي دا دلما دا وايد أكي واند زي ميساو ميكارفي wannan duk in lokacin wa'adin ubangijin ka na bayyanar waɗannan bayin Allah yayi to idza jaa wa'dul ma'lum alwaqtul ma'lum idan lokaci sanannan nan yazo waqat rabatis sa'a alqiyama ta matso in dakka hadha sadd wannan kariyar wannan katanga da Dhulqarnain da taimakon mutanen da suke kusa da gurin da aka yi to wannan katangar za ta rushe wa kharaja yajuj wa majuj bi sur'atin 'azima sannan yajuj wa majuj za su bayyana za su fito za su barko daga inda suke su kutso cikin jama'a cikin gaggawa mai girma kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa hum min kulli hadabin yansilun wa jam'un kabir sannan za su barko cikin duniya bisa wani adadi mai yawan gaske adadin da la yakifu amamahu ahadun min albashar babu wani dan adam da ya isa ya shaga ban su ya tare su gabarin abinda suka kudurta na haurowa cikin jama'a domin su aiwatar da barna kamar yanda Allah ta'ala ya ambata famaju fil nasi za su zo su gauraya su kutso su cakuɗe cikin mutane wa afu fil ardi fasada za kuma su yi ta'adi da barna mai yawa a ban kasa wa hadha alamatun ala qurbin nafkhi fi sur mala yace wannan yana nuna alama ce ta kusantowar busa a cikin kaho wa kharabi dunya da kuma wargajewa da rushewar wannan dunya wa qiyamis sa'a da kuma tsayuwar tashin alkiyama wannan duk mun karanta shi satin da ya wuce qala al muallif rahimahullahu ta'ala wal ahadithu sahihatu addalatu ala zuhuri yajuj wa majuj kathira mala yace hadithai ingantattu waɗanda suke nuni akan bayyanar yajuj wa majuj hadisai ne masu dimbin yawa minha sai dai malam ya dan tsakuro wani daga cikin waɗannan hadisai din an ummi habiba an karbo daga uwar mu'minai ummu habiba Allah ya kara mata yadda binti abi sufyan yar gidan abi sufyan an Zainab binti Jahash ta jiyo wannan hadisin ita ma daga ainihin abokiyar zamanta wato Zainab binti Jahash wanda ita ma uwa ce ga mu'mine duk Allah ta'ala ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dakhala alaiha yawman fazi'a Zainab binti Jahash tace wata rana tana zauna a cikin gidanta sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shigo cikin gidan nata fazi'an arazane a furgice يقول رتي لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب يتي لا إله إلا الله ويل للعرب تاشن هنكلي يا سام لا رباوة من شر نوان شر قد اقترب دي يكار مصوص كسا يكار كسانتسو فتح اليوم من رجم ياجوج وماجوج مثل هذه وانزان الله يتي an bude katangan nan da ta kare mutane daga Yajuj wa Majuj mithlu hadi manzo Allah ya ce kwatankwacin haka wa halaka bi usbu'aihi sai yayi halka yayi kuri da ɗan yatsinsa guda biyu al ibham babban ɗan yatsa wallati taliha da wanda yake biye da ita yace yau Yajuj wa Majuj sun yi nasarar bude katangan nan wanda zalkarne ne ya dauki lokaci ya gina ta to yau sun bude gurgudan haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi haka da ɗan yatsansa yace yau sharri ya kusanci larabawa domin yau Yajuj wa Majuj sun bude wannan katangar gurgudan haka wa halaka bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha qalat Zainab bint Jahash Zainab bint Jahash radiyallahu anha sai tace fa qultu sai na tambaya nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah afana haliku وفينا الصالحون تاسن زون ياجوج وماجوج باركو ياجوج وماجوج alamomi ne sai bayan duniya ta hargitse al'amura sun cakude sannan za su zo saboda haka sai take mamaki tace yanzu tunda an ce har Yajuj wa Majuj an yi nasarar bude musu katangan nan gurgudan halka kaga za su ci gaba da rarake ta za su ci gaba da fadada ta za su ci gaba da abun nan har su samu shigowa kenan afana haliku dama za a halakar da mu wa fina salihun alhalin akwai mutanen kirki salihan bayi a cikin mu qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am idha kafara al-khabath yace kwarai kuwa Allah ta'ala yakan halakar da mutane koda da mutanen kirki a cikin su idan tabargaza ta yawa idan aikin tir aikin asha ya yawaita cikin al'umma to Allah ta'ala kan jarabce su da bala'i koda akwai mutanen kirki a ciki an fahimta wannan hadisin Imam al-Bukhari shine ya ruwaito wannan hadisin kaga wannan hadisin yana nuna mana akwai Yajuj wa Majuj kuma akwai randa wannan katanga da suratul kahf ta gaya mana an sa tsakanin mu da su akwai randa za a karye wannan katanga kuma za su shigo cikin ainihin wato mutane Allah ta'ala ya kiyaye wannan alama ce mai barazana kwarai da gaske game da Yajuj wa Majuj dan ba a dauko bamu dauko tarihi da kuma dukkan bayanai da suka zo akan Yajuj wa Majuj ba da kila ainihin wato zaka ji tashin hankalin fiye da wanda kaje yanzu amma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya salisan malai yace alamar tashin alkiyama ta uku ad-dukhan hayaki qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fartaqi ka saurara ka jira yawma ta'ati as-sama ranar da sama za ta zo bidukhalin mubin da wani irin hayaki mabayyani ya gashanna zai lullube mutane hadha azabun alim Allah ya ce wannan ita ma wata azaba ce mai radadi da aka cikin alamomin tashin alkiyama akwai dukhan malamai sun yi maganganu guda biyu game da ad-dukhan wasu sun ce wannan abin ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ta fama da quraishawa sun hana musulunci ya gudana sun zama kadangaren bakin tudu sun ki musulunta sun kuma hana musulunci ya wace annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi musu addu'ar Allah ya jarabce su da fari irin yanda aka jarabci mutanen annabi Yusuf da fari an ce Allah ta'ala ya jarabce su da fari ya zamanto ba abinci ana ta mutuwa ana cin mushe ana cin kasusuwa an ce kawai mutum ya daga ido sai ga baya gani gari duka fade yayi hayaki hayaki ya turnike aka ce Abu Sufyan ya bazamo a guje yazo yace ya Rasulullah kada amanta da zumunci dan uwan mu ne kai kana cikin mu wannan abu zai faru to wasu malaman suka ce wannan kabiyar da ta faru lokacin ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam da Quraishawa suka ce wannan ita ce alamar tun wancan lokacin kaga shi alama ta bayyana wasu kuma suka ce a wannan wanda ake magana a ƙarshen zamani za ta zo wannan wanda ake magana wata ce daban in an yi waccan to waccan daban wannan ita kuma tana daga cikin alamatu qurbis sa'a alama ce ta kusantowar tashin alkiyama malai ke cewa min alamatis sa'a wa ashratiha al-udhma na daga cikin alamomin tashin alkiyama manya manya zuhuru dukhan bayyanar hayaki qabala qiyamis sa'a kafin a tashi alkiyama duniya za ta kaure za ta cika da hayaki yamla'ul ardi kullaha hayakin zai cike duniya gabaki daya fatusbihu wannan hayakin za a waye gari ka baitin uki da fihi kaman gida ne ko daki da aka hura wuta idan aka ce an hura wuta a daki ba inda ainihin iska take ko hayaki ko ba kofa ka san dakin yana turnikewa da hayaki haka duniya za ta turnike da hayaki fa ya'khudhu bil mu'min kazzukam kazzukuma ويدخل في منافذ الكفار والمنافقين حتى يخرج من كل مسمع منهم wannan hayakin zai dau wato zai kama mumini kazzukam kaman mura shi duk mumini a wannan lokacin hayakin ba zai mai illa ba kawai zai ji kaman mura ta dan kama shi haka hancin sa kaman ya dan kamu da mura iya kawai shi yanda zai fahimci wannan hayakin ko kuma yanda hayakin zai taba shi shine zai kamu da wani nau'i kaman mura wayadkhulu fi manafizul kuffar zai shiga ta kowace kusurwa cikin jikin kafirai hayakin ba hayaki bane an ordinary hayaki da aka sani hayaki ne na bala'i zai shiga manafizul kuffar duk wata mashiga ta jikin kafirai kunne ne ido ne baki hanci ta kowace kusurwa zai dinga shiga wal munafiqin da munafikai hatta ya kharuji min kulli musmi'in minhum akace zai tafiyar da ganin su za su daina gani za su daina ji duk wanda ya shafi irin wannan rukunin mutanen to hayakin in ya shiga jikin su zai fita da dukkan wasu majiyan su da kawo duk inda hayaki ya fita kuma shikenan sai mutun ya daina ji in ta kunne ya fita ya daina ji in ta ido ne ya daina gani wa an huzaifata bin usayd al-ghifari an karbo daga huzaifa bin usayd al-ghifari radiyallahu anhu annahu qala yace ittala'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama alayna wa nahnu natadhakar yace annabi sallallahu alayhi wa sallam ya shigo cikin mu ya kullo sai ya taho inda muke wa nahnu natadhakaru muna tattaunawa fa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma tazkuruna me kuke tunawa me kuke tattaunawa fa kulna sai muka ce nazkuru sa'a muna ambaton alkiyama ne muna tattaunawa game da tashin alkiyama qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaha ita sa'a din nan tashin alkiyama lan taquma alkiyama ba za ta tsaya ba hatta tarau qablaha ashru ayat har sai kun ga wasu ayoyi guda goma gabanin alkiyama ta kasance fa zakarar dukan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan hayakin wanda muke magana yanzu waddajjal ya ambaci bayyanar dujjal waddabba ya ambaci bayyanar wata dabba wa tulu'u shamsi min maghribiha sannan ya ambaci hudowar rana daga mafadarta wa nuzul isa ibn maryam da kuma saukowar annabi isa dan maryam wa ya'juj wa ma'juj da kuma ya'juj wa ma'juj wa thalath khusufat da kuma kisfewa guda uku da za a yi kafa ta tsage mutane da gidaje su kafa ta hadidi su yin khusufi thumma qasabna bihi al-ard to wannan khusufat din za a yi su har guda uku khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jazirati al arab za a yi kusufi ba kusufin rana ba ko na wata an bayyanta kisbewa ta kasa ta tsage earthquake wato ai wato kasa ta dare ta hadidiye wani nau'i na gidaje ko wasu garuruwa da mutane
to za yi irin ta gagaruma a gabashin duniya, wa khasbun bil maghrib za kuma ai wata irin ta a yammacin duniya, wa khasbun bi jaziratil arab za kuma ai wani ainin kasfu din a jaziratil arab yankin larabawa. Wa akhiru zalik manzo Allah yace abinda zai zo na karshe narun wata irin wuta ce ta durudun nar da take fatattakan mutane ɗan kwana-kwana ba sa iya kashe ta. Wata irin wuta ce mutane rarakar su take yi ila mahsharihim zuwa gurin da za a tara su, wannan wutar gargadar mutane take zuwa taron mahshar. Da mutum ya falfala in ta sa shi a gaba to kai dauka gida zai dawo, wajen mahshar take tura mutane. To kaga alamomi sun riga sun cika ke da aka cikin alamomin a cikin wannan hadisin kaga akwai addukhan hayaki, kuma kaji irin hayakin ba hayaki bane irin na girki wanda muka saba da shi ne yau da kullum, wani hayaki ne na musamman cikin hayakan da suke na alamomin tashin alkiyama. Allah madaukakin sarki ya ce ya yi rabi'an alama ta hudu dulu'u shamsi min maghribiha, ga wata alama cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya, hudowar rana daga mafadarta. Min a'zami ashratis sa'ati al-kubra, yana daga mafi girman alamomin tashin alkiyama manya-manya. Wa bihi yughlaqu babu tauba, da kuma wannan alaman ne ma ake garkame kofar tuba. Wannan alama tana bayyana ma an daina karɓar tuba kwata-kwata. Ka duba yanda Allah madaukakin sarki ya bude hanyoyin tuba ta ko'ina, yana ta cewa qabil tawbi, yana tawaimaita mana to akwai ranar da kuma za a rufe kofar tuba. Da haka duk ran da rana ta hudo daga mafadarta to an rufe kofar tuba.
Malam ku gyara mana na jini.
Wa qad dhakara Allah ta'ala fi qawlihi ta'ala, ubangiji ta'ala ya ambata cikin alqur'ani inda Allah madaukakin sarki yake cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intadhiru inna muntadhirun. Suratul An'am. Allah ta'ala yace hal yanzuruna, shin akwai wani abu da suke jira? Akwai wani abu da suke tsumayi? Dukkan wasu ayoyi sun bayyana, dukkan wata fadakarwa da wa'azi an yi musu, me kuma su ya rage musu, me suke jira? Illa an tace ummul mala'ika, jira suke sai mala'iku sun zo musu, sai lokacin zaren rai ya zo, lokacin da zamu aiko manzanninmu domin karɓar ransu. Aw ya'ti rabbuk, ko kuma ba za su yi abin da ya kamata ba, su jira suke sai ubangijinka ya zo. Lokacin da Allah madaukakin sarki zai yi wa bayi hisabi, jira suke sai tashin alkiyama ya zo. Aw ya'ti ba'du ayati rabbik, ko kuma ba za su yi abin da ya kamata ba na imani da kyawawan ayyuka, jira suke sai wani ba'ali, wani sashi na ayoyin ubangijinka ya bayyana ya zo musu tukun. Anan suka ce ba'du ayati rabbika shine dulu'u shamsi min maghribiha, malamai suka ce daga cikin ainihin wato wannan ba'du ayati rabbik din wani daga ciki shine akwai hudowar rana daga mafadarta. Allah ta'ala yace shin mutane ba za su yi imani ba, mutane ba za su tsururuci ayyukan alkhairi wa kawunan su ba, shin jira suke tseren da manzanninmu mala'ikunmu masu karɓar rai suka kawo musu ziyara, sannan a lokacin mutum zai yi farkar jaji? Shin ko kuma mutum jira yake ma sai ran da za a tsaye da shi ai masa hisabi, ran da ubangiji zai zo ya maka hisabi? Shin ko kuma jira mutane suke yi sai ran da wani ba'ari, wani bangare na ayoyin ubangijin mu suka zo masa? Wannan wani bangare na ayoyin ubangiji shine hudowar rana daga mafadarta. Lokacin kuma mutum zai ce ya tuba, qala inni tubtu al'an, a lokacin mutum zai ce ya tuba. To kaji a can an gaya mana a baya duk lokacin da ita wannan alama tana dauke da wani abu, ba alama bace kadai, ba tashin hankalin ka ga cewa rana ta hudo ba daga inda ka saba ganin ta ba, ka saba rana ta hudo ta gabas ta fadi yamma, amma in wannan rana ta zo daga yamma za ka ga rana, ana ta jiran rana ta gabas kawai sai a ganta ta yamma, daga yamma take ta taho kuma, to alamari ya lalace. a ranar wanda yayi imani kafin lokacin ya sha, wanda ya tuba daga miyagun laifukan sa kafin lokacin ya sha, duk wanda wannan lokacin ya riske shi bai riga yayi imani ba, imanin sa ba zai masa amfani ba. Duk wanda bai tsururuci aikin alkhairi wa kansa ba kafin lokacin, tsururuci na aikin alkhairi bayan bayyanar alaman nan ba shi da wani amfani ga mutum, domin tuban an rufe shi. Yanzu ne ake ta baka dama, ake ta gaya mana, ake ta fadakar da mu mutuba. Allah ya kiyaye. Yauma yati ba'du ayati rabbik, Allah ya ce ran da wata daga cikin ayoyin ubangijinka za ta zo, la yanfa'u nafsan imanuha, imanin rai ba zai mata amfani ba. Lam takun amanat min qabl, dik mai ran da ba imani, wato ranta ba ta yi imani ba kafin lokacin, ma'ana dukkan ran da bai yi imani ba kafin wannan, imanin sa ba zai masa amfani ba. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat, dukkan wani mai rai da bai yi imani ba kafin lokacin, to in yayi imani bayan wannan lokacin, imanin ba zai zama mai amfani a gare shi ba. Aw kasabat fi imaniha khaira, ko kuma mutumin da yayi imanin amma bai tsaya yayi wa kansa tanadi na kyawawan alkhairi, na kare imanin nasa da kyawawan ayyuka ba, to a wannan lokacin aw kasabat fi imaniha khaira, a lokacin mutum yace zai tsururuci aikin alkhairi wa kansa, a lokacin ba zai zama mai amfani ba. Allah ta'ala yace qul intabihu, ku yi ta jira, ba za ku yi dai abin da ya kamata ba, ƙulin tabiru, ku yi ta jira, ku yi ta tsumayi, inna muntaziruna, Allah ya ce mu ma muna nan muna jira. Ba za ku yi abin da ya kamata ba, ku yi ta jira, ku yi ta bata lokaci, Allah ya ce inna muntaziruna, wannan kalmar tana da ban tsoro. Allah ya ce inna mu ma muntaziruna, muna nan muna jira. Allah ta'ala ya ba mu ikon tuba. Allah ka ba mu ikon tuba daga laifukanmu. Wa qaddallatil ahadithus sahiha, malam yace hadisai ingantattu sun yi nuni, ala annal murada bi ba'dil ayat, akan cewa abin nufi da wasu cikin ayoyin, al madhkurati fil aya, wanda aka ambata a cikin wannan aya, huwa tulu'ush shamsi min magharibiha, shine hudowar rana daga mafadarta, wa huwa qawlu aktharul mufassirin, wannan shine ra'ayi, shine maganar mafi yawan malaman tafsiri. Mafi yawan malaman tafsiri sun ce ba'du ayati rabbika shine tulu'ush shamsi min magharibiha. Qala at-Tabari, imamul mufassirin Ibn Jarir at-Tabari yace ba'da an zakara, ba'da zikrihi لأقوال المفسرين في هذه الآية. باين ديا أمبتش مغنغن ما لمن تفسيري غمد تفسر رغن الآية. سيشي كما يشي. وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. Ibn Jarir at-Tabari yace bayan ya kawo maganganu, wasu malaman tafsiri sun ce wata daga cikin ayoyin ubangijin ka kaza, wasu sun ce kaza, yace to amma awlal aqwal bisawab, maganganun da suka fi daidai fi zalika, a cikin maganganun duk da malamai suka ambata, ma tazaharat bihi al-akhbar, sune maganganun da labarai da zantuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka goyi baya. Annahu qala, domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi ba'du ayati rabbika, yace zalika hina tatlu'u ash-shams min magharibiha, wannan ba'du ayati rabbika shine lokacin da rana take hudowa daga mafadarta. Hadisi yana nan mai tsawo a cikin Riyadus Salihin, Imam Nawawi ya kawo shi, yace kofar tuban katuwa ce, tafiyar da mahayi zai yi tafiyar shekaru mai yawa daga dokin kofar nan zuwa ɗaya dokin kofar, yana ta gudu kafin ainihin wato ya kure wannan kofar. Allah ta'ala ya tanadi wannan kofar don tuba, duk wanda ya tuba nan tuban yake zuwa ya shiga. To akwai ran da za a kamo gate na nan, a kamo gate na nan a kulle, to shine nan lokacin da rana ta hudo daga mafadarta. ومن الأحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغربها na daga cikin hadisai masu nuni akan hudowar rana daga mafadarta kafira hadisan suna da yawa minha daga cikin hadisan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la taqumu sa'atu hatta tatlu'u ash-shams hatta tatlu'u ash-shamsu min maghribiha fa idha tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un fadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira wada hadithin imam al-bukhari ya rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la taqumu sa'a al-qiyama ba za ta tsaya ba hatta tadlu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta hudo daga mafadarta fa idha qala'at idan ta hudo daga mafadarta fara'aha an-nasu mutane suka kyalle ido suka gano rana yau ta yamma amanu ajma'un manzo Allah ya ce mutane gaba da za su imani an yi ta wa'azi an ta aiko annabawa lokaci bayan lokaci malamai suna ta tayi amma mutane sun yi burus sai wanda Allah ta'ala ya nufa da shari'a amma ran da mutane suka kyalle ido suka gano rana yau ta yamma take amanu ajma'una ba sai an yi wa'azi ba kowa zai imani fadaka hina la yanfa'u nafsan imanu manzo Allah ce wannan shine lokacin da imanin mai imani ba zai amfani ba lam takun amana dir ran da bata yi imani ba kafin wannan lokacin to imanin ba za ta yi mata amfani ba min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ko kuma ta tsuwurwurci alkhairi wa imanin nata kaga wannan yana daga cikin hadisin da ya nuna ashe duluu shamsi min magharibiha shine fassarar aw ba'd aw ya'tiya ba'd ayati rabbik ba'd ayati rabbik shine duluu shamsi min magharibiha shi sa ibn jarir tabari yake goyen bayan wannan ra'ayin yace domin shine hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka goyi baya suka karfafa alama ta biyar khamisan mala yace alamar tashin alqiyama ta biyar khuruju dabba bayyanar wata dabba wace iri ce wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala haka ya kira ta dabba qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa idha waqa'a alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun yace idza waqa'a alqawlu wa idza waqa'a alqawlu alaihim idan wato zance ya afku akan su ko kuma idza waqa'a alqawlu ay idza wajaba alwa'idu alaihim idan narku da azaba ta tabbata ta wajaba ta fada kan su an yi wa'azin shiru an yi fadakarwar shiru an tilatar an yi buris to wajaba alqawlu alaihim wa idu alaihim kenan shine wa idza waqa alqawlu alaihim idan wato kalmar azaba narko alqawari na narko ya wajaba akan su akhrajna lahum dabbatan min al-ard Allah yace zamu bayyana zamu fitar musu da wata dabba daga ban kasa tukallimuhum tana magana ta dinga magana da su tana magana da su tana annan nasa lalle mutane kanu bi ayatina la yuqinuna sun kasance game da ayoyin mu ba sa yin imani suratul nam fa hadhihi al-aya al-karima wala yace wannan aya mai girma jaa fiha dhikr khuruji dabba wato ambatan bayyanar wata dabba yazo a cikin wannan aya wa anna zalika yakunu inda fasadin nas haka zai faru ne lokacin gurbatar mutane lokacin da mutane suka lalace lokacin da fasadi yayyawa a cikin mutane wa tarkihim awamir Allah duk lokacin da mutane suka yi watsi da umarnin Allah wa tabdilihim ad-dinul haqq wa tabdilihim ad-dinul haqq suka bar addini na gaskiya suka musanya shi lokacin da mutane suka fada cikin kogin fasadi umarnin Allah mutane suka yi buruz da shi sannan mutane suka canza addinin Allah na gaskiya to yukhraju lahum dabbatun min al-ard za a fito musu da wata dabba daga ban kasa fatukalliman nas ala zalika za ta dinga yin magana da mutane akan haka qala al-ulama fi ma'ana qawlihi ta'ala malamai suka fada game da ma'anar fadin Allah ta'ala wa idha waqa'a al-qawl ay wajaba al-wa'id 'alayhim ay duk lokacin da wato alƙawarin azaba ko narko ko azaba ya fada kansu litamadihim bil isyan sabida kangarewarsu a cikin sako sabida taurun kunnansu da taurarewarsu a cikin saban Allah wal fusuq da faskanci wa tughyan da ketare iyakokin Allah wa i'raduhum an ayati Allah duk sa'an da mutane suka yi ko unkula suka dauke kansu gabarin ayoyin Allah wa tarkihim tadabburuha tadabburiha kuma suka daina yin tadabburi lura da daukan izina a cikin ayoyin Allah wan nuzulu ala hukumiha mutane suka ki sauka akan hukuncen ayoyin Allah ya zama wani abu ne yake musu hukunci ba littafin Allah ba ayoyin Allah ba wantihaihim bil ma'asi mutane suka kai makura matuka cikin sako ila ma la yanjahu ma'ahu fihi mau'iza wato mutane sun kai matukar da mau'iza wa'azi ba zai iya tsamar da su ba daga cikin irin abin da suka fada na sako wala yasrifuhum an gayyihim tazkira tunatarwa ba zai dawo da su ya karkato da akalarsu gabarin kogin halaka da bata da suka fada ba yaqulu azza min qa'il ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa fa idza saru kadhalika idan mutane suka zama kamar haka ana tawazi amma mutane kamar ƙara ziga su ake ana ta fadakarwa sabo sake saban samburi yake an yi jan kunnan an yi barazanar ayoyin narko da azaba duk ana karantar da mutane a munbaran juma'a ana ta fadakar da mutane a masallaci da majalisai ana ta karatu mutane sun yi shiru Allah ta'ala ya ce to ran da sa'an da mutane halakarsu da barnarsu da tabargazarsu da rashin sauraron wa'azinsu ya kai irin wannan mataki akharajna lahum dabba ka sallama ya lalace dan adam dan uwanka yayi maka fadakarwa yayi maka wa'azi kake dauka to tun daga dukkan wa'anda ya kamata wanda in kana da hankali ya kamata ka dauki wa'azinsu kake dauka to karshe Allah ya ce akharajna lahum dabbatan min al-ard za mu fitan musu da wata dabba daga ban kasa tukallimuhu ta dingai musu magana ai dabbatun ta'qil wa tandik dabba ce da take da hankali tunda su ba su da hankali wa tandik da take magana waddawabu fil ada dabbobi a al'adance la kalama laha ba sa magana wala aqala ba su da hankali amma ita wannan dabbar dabbatun ta'qil wa tandik ba furuci ba magana kawai take ba tana da hankali liya'lamin nas anna zalika ayatun min indillah abinda yasa Allah ta'ala ya aika wannan dan mutane su sani anna zalika wannan dabbar da suke gani ayatu wata alama ce min indillah wata aya ce daga wajen Allah rawa muslim fi sahihi Imam Muslim ya ruwaito hadisi cikin sahihin littafinsa an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace badiru bil a'mali sitta ad-dajjal wad-dukhan wa dabbatul ard wa dhuluu ash-shamsi min maghribiha wa amrul amma wa quwaisati ahlikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce badiru bil a'mal ku yi gaggawa ku yi tsere, ku yi guje-guje wajen yin kyawawan ayyuka sittan kafin abubuwa guda shida su faru. A yi maza, a yi sauri, a yi gaggawa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wajen yin kyawawan ayyuka, ayyuka na gari kafin faruwar abubuwa guda shida. Idan mutum bai yi kyawawan ayyuka ba, abubuwan nan suka bayyana al'amura sun lalace. Ad-Dajjal, lalle ai maza maza ai aikin alkhairi kafin bayyana Dajjal. Wad-Dukhan, maza maza ai ayyuka na gari kafin bayyanar wannan hayakin wanda kaji yanda yake yi wa kafirai da munafikai. Wadabatul ard, a kyawawan ayyuka kafin bayyanar wannan dabba din. Wa duru'u shamsi min magharibiha, badiru bil a'mal, ku gaggawa wajen yin kyawawan ayyuka kafin hudowar rana daga mafadarta. Wa amrul amma, ku yi maza maza ku yi aikin kirki kafin al'amarin da zai shafi kowa. Amrul amma, ba karami ba babba ba mace ba namiji, ba malami ba jahili, ba mai kuɗi ba talaka, ba shugaba ba wanda ake shugabanta. Amrul amma al'amari ne da ya shafi kowa. Wa kuwaisatu ahadikum, ku yi gaggawa wajen yin kyawawan ayyuka kafin abinda kowane ɗayan ku, ko kuwaisatu ahadikum, kafin abinda ya shafi kowane ɗaya daga cikin ku. Malamai suka ce kuwaisatu ahadikum shine al-maut. Al-maut, akwai ruwaya da ta zo khasati ahadikum, kafin mutuwar kowane ɗaya daga cikin ku. Yanzu kaga wannan kuwaisatu ahadikum, kuwaisa tasgiri ne na khasa, da aka kuwaisatu ahadikum abinda kowa shi ma sai yayi, abinda ya shafi kowa ita ce mutuwa. Ai maza maza ai kyakkyawan aiki, ko da baka ga wa'ancan manya-manyan alamomin tashin alkiyama ba, akwai kuwaisatu ahadikum, kowa zai mutu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda irin kaunar da yake wa wannan al'umma, babu wani abu da zai zama musu barazana sai da yayi bayani, babu wani abu da zai zama musu tashin hankali sai da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani kafin jama'a duniya. Kaji wa'annan bayanan, kai ka ce yanzu yana tare da mu a cikin mu yake, sama da shekaru ya ba duniya, ma ya gaya mana abin da zai faru nan gaba. Da haka ya ce mu gaggauta kyawawan ayyuka kafin bayyanar waɗannan abubuwa. Wannan hadithin Imam Muslim shi ya rawaito shi. Sadisan, alamar tashin alkiyama ta shida, al-mahdi, bayyanar mahdi. Mas'alar bayyanar mahdi mas'ala ce ita ma wanda take akwai kura a cikinta. Akwai mahdi na gaskiya, wanda hadisai ingantattu daga bakin layin diku anil hawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yayi bayani akan wannan mahadi din. Akwai kuma mahadi na jabu, wanda ba san daga ina yake ba, amma su masu da'awa sun ce yana cikin kurtu ne ko cikin sirdab, yana cikin kogo, yana nan ya buya a cikin kogo, wai ba zai bayyana ba sai duniya ta cika da zalunci da ta'addanci da barna. Shine mahadin yan Shi'a, shine za ka dinga jin suna yawan ambatan mahadi. To mahadin da suke magana ba irin mahadin da zan yi magana yanzu a kansa ba ne, an fahimta. Wannan mahadin da za mu yi magana a kansa, shi bayyanarsa alama ce cikin alamatu sa'a, bayyanarsa alama ce cikin alamatu sa'a. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisai ingantattu game da abin da ya shafi mahadi. Mahdi zai bayyana ne a ƙarshen zabani, kuma zai fito ne mutum ne da zai fito daga cikin Ahlul Bait. Allah maɗaukakin sarki zai ƙarfafi wannan addinin da shi, zai yi mulki na tsawon shekara 7. zai cika duniya da adalci bayan ta cika da zalunci fal al'umma za su samu ni'ima a zamanin sa za a kwashi gara basa da ganima a zamanin sa ta yanda kasa za ta dinga fitar da tsirranta sama za ta dinga kwararar da ruwanta zai dinga bayar da dukiya ba lissafi kamar yanda Ibn Kathir yayi wannan bayanin a cikin wani littafin sa yace a zamanin sa takunu simar kathira ya'yan itace za su yawa yanzu da kake ganin mangoro su lemo su ayaba dinnan su tufa dinnan sai dai ka kalle su a titi ka wuce akwai lokacin da sai ka ce ba ka ci su yini bunnan da sai su alaji wani da yalla bai wani duk kayan marmarin nan wazru shinkafa nan da take yanzu take ba mutane wahala da su makaroni da taliya da dankalin turawa hadda na Hausa za su yawa wal malul wafir dukiya mai tarin yawa duk wannan rigimar da ake akan dukiya satin da ya wuce mun ce za a yi kuɗi lokacin wa Annabi Isa to kaji kuma zuwan Mahdi shi ma za a sake samu wannan sannan wasultan qahir za a samu jagoranci da shugabanci wanda yafi karfin kowa waddinul qa'im za a samu addini ya tsaya kyau wal adlu wal adu maqiya ragib duk wani maki za a turmuza hancin sa a kasa wal khair fi ayyamihi da'im al hayrai a zamanin sa madimanta madawwamani za su zama kodi yace baka tunanin yau in baka yi amfani da wannan babo babo ba lalle ka samu ba kamar yadda kasashen da suka ci gaba ba a tunanin wani dauke wuta ba a tunanin kaza ba da an wuce gurin to in yazo shi ma duk abubuwan more rayuwa ba a maganar yanzu bari in amfani da wannan ko in ci da yawa dan gobe ba lalle in samu ba Ibn Kathir yayi wannan bayanin a cikin An-Nihaya sunansa da sufarsa sunansa dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaman sunansa yake sunan mahaifinsa kaman sunan mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan sunansa zai zama Muhammad ko kuma Ahmad bin Abdullah kuma yana daga cikin zurriyar Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin tsatsan Al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa akan Mahdi an ce yana da ajilal jabha yana da goshi sannan bayyanar Mahdi zai bayyana ne kibal al-mashriq daga gabashin duniya zai bayyana kamar yanda hadisai sun zo akan ainihin wato Mahdi akwai hadisin Tauban inda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to hadisan suna da yawa ina ganin bari mu dauki wasu daga ciki sai mu karanta waɗannan hadisan yawanci duk ma ya kawo su a cikin littafin bari mu koma cikin littafin wannan dai a takaice shine Mahdi malai yake cewa ja'atil ahadithus sahihatu dallatu ala zuhuril mahdi hadisai ingantattu sun zo da suke yin nuni akan bayyanar Mahdi wa hadhihi al ahadithu minha waɗannan hadisan wasu daga ciki ma ja'a fihi an-nassu ala al mahdi akwai waɗanda wato nassi qarara yazo akan Mahdi wa min hada daga cikin hadisan ma jaa fihi dhikru sifatihi faqat akwai hadisan da kuma ambatan sifarsa kawai tayi akwai wanda an ambaci Mahdin qarara akwai kuma wanda hadisan da sifarsa kawai aka ambata ba ambaci sunansa ba wa min hadhihi al ahadith na daga cikin waɗannan hadisan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yakhruju fi akhir ummati al-mahdi a ƙarshen ainihin al'umma ta mahdi zai bayyana yusqiyahu Allahu al-ghayb Allah zai shayar da shi ruwan sama ma'ana a lokacin sa za a samu mamako na ruwan sama wa tukhriju al-ardu nabataha kasa za ta fitar da tsirranta wa yu'ti al-mala sifahan ko safahan zai dinga raba dukiya da adalci shine safahan ba bambanci wasu kuma suka ce safahan bis sawiyya daidai zai dinga raba dukiya daidai wa daida wa takthurul mashiya dabbobi za su yawa abubuwan hawa za su yawaita wa ta'zumul umma al-umma za ta girmama ya'ishu saba'an zai rayu tsawon shekara 7 aw 8 ko 8 ya'ani hijajan ma'ana shekaru ko 7 dai ko 8 zai a duniya wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ubashshirukum bil mahdi ila yumku al bushr da bayyanar mahdi yub'ath za a aiko shi za a tashe shi al ikhtilaf min al nas wa zalazil lokacin da mutane suke cikin sabani ake cikin rigingimu wa zalazil da girgiza da bala'ika iri-iri fayamla'u al-ard kistan wa adalan zai cika duniya da adalci kama muli'at jawran wa zulma kaman yanda duniyar ta cika da babakere da zalunci yarda anhu sakinus sama wa sakinul ard kowa zai yarda da shi wanda ke zauna a sama wa sakinul ard da wanda ke zauna a ƙasa kowa zai yarda da shi yaqsimul mala safahan zai raba dukiya daidai wa daida faqala lahu rajulan sai wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma safahan ko sifahan me ake nufi da wato yaqsimul mala safahan qala yace bis sawiyya bainan nas zai raba dukiya daidai wa daida tsakanin mutane an ce dukiyar za ta yawa har za a waye gari yace akwai wanda yake da bukata saboda yanda dukiya ce yawa an ce ba wanda zai ce yana da bukata sai wani mutum shi kadai zai ce ka je a baka a bashi mai yawan gaske rasa yanda zai da ita ya dawo yana zargin kansa yana cewa ni da fi kowa hadama kowa ya ce baya so ta ishe shi ni na ji an tara mun aiki yace gaskiya zuwa zai mai da ita in yaje ya mayar a ce mun bayar ba a damana da shi kasa inda za ka yi da ita wa an aliyyin radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga aliyyu bin abi talib Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al-mahdi minna ahlul bait mahdi namu ne mu ahlul bait da haka yana daga cikin ahlul baitin rasul sallallahu alaihi wa sallam yuslihuhu Allah fi layla ay yatubu alayhi wa yuwaffiquhu wa yulhimuhu wa yurshiduhu ba'da an lam yakun kadhalik wato da mabarnaci ne shi mahdi a yanda abun yake da mabarnaci ne yayi ba daidai ba yayi kaza a dare ɗaya Allah zai gyara shi yace mahdi din nan ahlul bait ne a cikin mu yuslihu wallahu fi layla a dare ɗaya Allah zai gyara shi da mai tabargaza ne amma a dare ɗaya muqallibul qulubi zai gyara shi remote control din ai a hannun sa yake ay yatubu alai a dare dai Allah zai karbi tuban sa gaba daya na irin kurakuran da yayi wayu wafiquhu kuma ya datar da shi wayu lihimuhu kuma ya kimsa masa shari'a wayu rushiduhu ya shiryar da shi ba'da an lam yakun kadhalika bayan da ba haka yake ba kasan kuma wanda dan taba wasu abubuwa marasa kyau in yi jarufa wani lokaci za ka ga ya fi kuma jajircewa akan al'amura na daidai. Yanzu ka duba ko wayanda suka yi harkar daba in suka daina ta suka shiru Allah ta'ala ya sa suka fahimci addini za ka ga ba da wasa suke ba. Dan haka Allah madaukakin sarki bayan ya shirye shi kuma shine kaga ashe shi kuma zai sake dawowa yayi irin abubuwan da muka karanta a baya. Wannan shine mahadi na gaskiya. Ka toshe kunnuwan ka ga dukkan wani mahadi da zaka ji an ce yana cikin kogo ko cikin kurtu. Wannan mahadin ka ji da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani bai ce yana cikin kogo ko kurtu ba. An bayyana. To lokaci yayi. Akwai mai duba lokaci ya ce lokaci saura minti na minti goma hudu a saura minti hudu insha Allah sai mu tsaya a sabi'an domin za mu shiga rigimar dujal shi ma kuma ko da mun kama hanya ba za mu kai karshe ba to kaga gare shi ma mu samu gaba insha Allah sai mu tsaya sai mu tashi a kansa abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.